بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم da sake haduwa a wannan safiya ta asabar 28 ga watan sha'ban shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da lissafin 9 ga watan March shekarar miladiya ta 2024 daga masallacin Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria wannan shine majalisi na biyu cikin majalisin Ramadana na shekara ta 1445 a inda muke tattaunawa cikin littafin Akhta'un wa Mafahim fi shahri Ramadan yajib an tusaha wato wasu kurakurai da fahimtoci da yau dace a canza su game da al'amura da suka yi da alaka da watan Ramadana mai albarka a cikin wannan littafi mun fara tattaunawa game da mas'ala ta farko ita ce matsalan wato shin da gaske ne salaf suna daina yin komai na karatu in banda tilawa alqur'ani a inda muka ji cewa wannan fahimta akwai maganganu masu buƙatar fashin baki game da ita farko dai magana ce da aka ruwaito daga malamai guda uku kuma bata inganta zuwa gare su ba Zuhuri Sufyan Thauri da kuma Malik Ibn Anas rahmatullahi alal jami' za mu tashi inda malamin yake cewa daga shafi na 8 yace fa hadhal hadithu yadullu ala talab al-ilmi fi ramadan min wajhain hadisin Ibn Abbas da ya bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama suna karatu da malaminsa Jibrilu cikin watan Ramadan malam yace yana nuni zuwa ga neman ilimi a watan Ramadana a cikin fuskoki guda biyu alwajhul awwal qawlu fuska ta farko fadin sa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa yawan kyauta kuma a cikin watan Ramadana yana ƙara yawan kyautarsa malam yace zakar ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi fi madarij as-salikin anna maratiba anna al-juda ashar maratib ibn al-qayyim a cikin tafin madarij as-salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin juz'in sa na uku daga shafi na 6 a inda yayi magana akan maratibul jud matakan aikin kyauta da alheri ya kawo su har guda 10 to daga ciki martaba ta 4 ta shafi wannan magana وليس مرتبة واحدة إلى أن قال رحمه الله المرتبة الرابعة الجود بالعلم daga cikin hanyoyin kyauta akwai kyauta da ilimi karantar da ilimi shi ma kyauta ne bayar da amsa idan an tambaye ka game da ilimi kyauta ne rashin bayarwa ruwa ne abin zargi ne kamar yadda ake zargin mai wadata da bai ciyarwa bai bayarwa bai taimakon komai haka ya dace a zargi malami wanda ya rike ilimin sa yake koyawa kowa duka dai ne ina fata mun gane wannan huwa min a'la maratibul judi wannan kuma yana daga cikin muhimman ko madaukakan matakai na kyauta wal judu bihi afdalu min al judi bil mal hasali ma yin kyauta da ilimi yafi falala fiye da yin kyauta da kudi da annal ilma ashrafu min al mal domin ilimi yafi dukiya daraja qultu malan yace والعلم يبذل ويجاد به في رمضان وغيره ilimi ana so a bayar da shi a sake shi ga mutane a ramadana ko ba a ramadana ba wa yakfi almar'u an yarja ila kitab as-siyam aw li itikafi fi kutub as-sunnah li yara fatawa nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabati radiyallahu anhum wa ta'limahu lahum fi shahr ramadan idan ka koma littafin da suke magana akan azumi kitabu siyam na bukhari ko muslim ko abu dauda ko sauransu kitabu al-i'tikaf na wannan littafin ko sauransu zaka ga fatawoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawarsa da yayi a cikin watan ramadana wato a ramadana an yi tambayoyi akan azumi akan qiyamul layli akan kafara akan saduwa da iyali da rana akan makara akan kaza da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa wannan tambayoyin cikin watan azumi da sai cewa waɗannan tambayoyin ba zai yi ba a jingina sai bayan ramadana saboda ramadana ba lokacin karantawa ba ne misali a yan tanan da mutane suke yi ko yace fa kam min fatawa min al fatawa li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afta biha sahabata radiyallahu anhum fi ramadan wal fatawa ilmun fatawa da annabi ya bayar cikin ramadana suna da yawa kuma fatawa ilimi ce karantarwa ne fuska ta farko kenan cewa aljud da aka ce bai takaito akan kuɗi ko abinci ba ya shafi ilimi da karantarwa da amsa tambayoyi sannan alwajhu thani qaulu sallallahu alaihi wasallama wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhu alquran ya kasance shi jibrilu yana gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare kowane ramadana dan ya karanta qur'ani su yi mudarasarsa su'alun alaysat mudarasatul qur'ani min al-ilm to yanzu wannan mudarasan ana kallon ba ilimi bace kenan aljawabu bala yace gaskiya ilimi ne fa ma huwa al-ilmu illam yakun mudarasatul qur'an to me ma ilimi in ba wannan ba fa kana jibril alayhi salam yudarisu nabi sallallahu alaihi wasallama al-qur'ana wa ma'ani yana karanta da shi al-qur'ani da ma'anoninsa wa ma nusikha minhu wa ma lam yusakh ya bayyana mishi abinda aka share da wanda ba a share ba wa mudarasatu jibrila isharatun ila izamil ilmi wannan kuma na nuna mana girman al'amarin ilimi wa da'awatu lil ihtimami bihi da kira zuwa ga bada ilimi bada muhimmanci ga ilimi wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani yace kaga shi karatun alqur'ani laysat hurufan tuqra'u bal amarana Allahu bi tadabburihi wa fahmihi wal amali bi shi karatun alqur'ani ba wai ana so a tsaya ne kadai a iya karatun lafazin ba ba haddace lafazin kadai ko iya karanta shi da tajwidi ko dadin murya kadai ne abinda ake bukata game da qur'ani wannan mataki na farko ne iya karanta shi haddace lafazin sa mataki na farko ne amma dole a wuce mataki na gaba tadabburin ma'anarsa tafakkuri a cikin batutuwan da Allah yake fahimtar ma'anarsa da kuma aiki da shi kuma waɗannan sun fi muhimmanci fiye da wancan domin wanda dubbe kowane musulmi ana mutalaba shi da ya aiki da alqur'ani amma wasu musulmi ake wa mutalaba da su haddace alqur'ani shi haddace shi fardu kifaya amma aiki da shi fardu ainin ne fardu ainin ne amma kaga yau da gobe ta juya mana wannan tunanin muna ganin haddace wannan kawai shine kadai falala shine kadai abin tunkawo shi kadai iyaye suke sa'ayi a kansa ba ruwan su da shi ƴaƴan su na aiki da qur'ani ko ba su aiki da shi su kansu mahaddatan ma sai kaga mutum mahaddaci amma wajen aiki akwai rangwame sosai za a same shi da rashin kulawa da hatta la dubban mutumin da yake makaranci to wannan wani rami ne shedan yake ne ma ya auka da mutane wani talbisi ne iblisi yake mana jama'a dole sai mun gyara mutumin da yake da alaka da alqur'ani a matsayin mai karantawa ko makaranci ko mahaddaci ko dalibi ko mai bada darasi akan alqur'ani to yafi kowa buƙatuwa zuwa ga ya kiyaye dokokin alqur'ani kafin sauran mutane su kiyaye in ba haka ranar alkiyama yana daga cikin wadanda zai fuskanci matsala babba mun tana hadisin sabi abu huraira ko wanda har su ma yake dokantar alqur'ani da yake bayani akan annabi ya gane wadanda za a fara gwalala wuta da su na ɗayan su shine makaranci masanin addini wanda baya aiki da shi Allah ya tsare mu mallan yace wa kadhalika tunazzalu tanazzulul qur'ani kana fi shahr ramadan haka nan farkon al'amarin saukar da alqur'ani ya kasance a ramadana dan ishara zuwa ga sakko da shi zuwa baitul izza fi sama'id dunya yakin wa huwa ilmun bal aslul ulumi sakko da shi zuwa sama'id dunya da kuma wahayi da aka wa annabi na farko duka ana ganin a cikin watan ramadana aka fara shi thaniyan abu na biyu sabata wa shahara anna ghazwata badr wa fatha makkah kana fi shahr ramadan ya tabbata cewa yakin badar da fatu makkah duka a ramadana aka yi shi wa kanat ghazawatin zugazwatu hujumin la difa'in ka ghazwati badr wa kanat ita fatu makkah ta kasance yaki ne na kai farmaki ba kaman badar ba shi yaki ne na ainihin wato kare kai shi ma farmaki ne ko walistidad li ghazwati al-khandaq wa fatih makkah da kuma shirin da aka yi na zuwa khandaq da fatu makkah duka waɗannan an yi su ne cikin ramadana wannan yake nuna cewa kaga ashe in ramadana yayi sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa fasa ayyukansa na jihadi har aka yi waɗannan manya-manyan yaƙuƙa din a watan ramadana wal ilmu afdalu min al-jihad bila shakk ilimi kuma matsayin shi a shari'a yafi matsayin jihadi na takobi bila shakk kama huwa ma'lumun inda ahli al-ilm malamai su tattauna wannan mas'ala. Fahadha jihadun wa hadha jihad. Jihadi na yaki jihadi ne. Jihadi na karantarwa jihadi ne. To dan me za a halasta ko kuma a ga aikace an yi jihadi manya-manya, Badar da Fatu Makka da shirin Khandaq duka an yi su a watan Ramadan. Kuma bayan nan musulmai sun ci gaba da yin wasu jihadojin a watan Ramadan kala daban-daban. Dan me za a ga cewa waɗannan ana iya yin su, wanda kuma a ɗabi'ance ma masu yin jihadi na faɗa za su fi shan wahalar Ramadan fiye da masu karatu, tunda yana buƙatan ɗaka, yana buƙatan wato nishaɗi, yana buƙatan ƙarfin jiki, wanda kuma an san a ɗabi'ance azumi bai ba da waɗannan damammakin. Amma duk da haka musulmi a zamanin nan da ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka kafe wajen yin ayyukan jihadi, to ina kuma ga na ilimi. Yace fa kaifa kana aljihadu bil lisan fi nahar ramadan mashru'an wa muhabban fi, dan haka ya za a ce wato jihadi na bisinan da takubba a watan ramadana da rana tsaka abun so ne. Lidhalika fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam, dan haka annabi yayi ma ashabati radiyallahu anhum wa jihadul bayani bil ilmi ghairu muhabbabin, sannan kuma a ce jihadi na ilimi shi kuma ba abun so bane fi shahri ramadana fi zamanin kasura fihi aljahl, musamman a wannan zamanin namu da jahilci ya yawa har su can kasashen nasu na Larabawa balantana mu kuma nan. Wannasu bihaja ila ta'limi wa tawiyati wal irshad, mutane a wannan zamanin suna da tsananin bukata zuwa ga karantarwa da wayar da kai da kuma yi musu irshadi, a koya musu abin da zasu. Har kullum nakan faɗi cewa idan kana rayuwa a ausat na ɗaliban ilimi ko ustazai ko 'yan makaranta, da wuya ka fahimci hakikanin jahilcin da mutane suke ciki. Idan kana rayuwa a irin inda muke dinnan a cikin birane, a inda karantarwa za ka yi cewa ma ta yi yawa, ana ta munafasa, ana ta guguriyo, ko ina ana ƙoƙartawa, to ba za ka san irin jahilcin da mutane suke ciki ba. Sai ka shiga cikin gamagarin mutane, ko ka yi tafiye-tafiye, ko ka je ƙauyuka, ko wasu garuruwa da suke nesa da inda ilimi yake sosai, ta nan za ka gani. Ko hulɗa ta haɗa ka da wasu mutane a sanadiyar neman aure ko jana'iza ko kasuwanci ko makaftaka ko tafiya ko duk wata dai alaƙa da ke haɗawa da zallan mutane waɗanda suke kawai ba 'yan arabiya ba ne, ba ustazai ba ne, ba ɗalibai ba ne, ba multazimai ba ne, za ka gane iya zurfin jahilcin da ake nufi. Ilimin boko shi ne yake faɗaɗa, ana ta murna cewa an yi discovery kaza, an gano kaza, an solving matsala kaza, amma ilimin musulunci tsukewa yake, har kullum tsukewa yake. To a wannan lokacin, musamman a irin wannan lokacin da ake da tsananin jahilci, babu lokacin da ya kamata a yi karantar da mutane irin yanzu, musamman kuma tunda idan azumin yayi, mutane da dama Allah ya huwace musu su sallama kansu ga koyon karatu. Idan za a fara tafsiri masallacin nan sai ga ya cika, saboda wanda ma shekara guda bai je makaranta ba yana ganin cewa a cikin ayyukan Ramadana har da zuwa tafsiri, da haka zai zo ya dai tsuguna ya ji tafsirin nan ko yaya. To kaga tunda mutane Allah ya huwace maka su sun zo za su saurara, ya zama wajibi a karanta da su. Da haka jama'a, ina wa kaina nasiha da sauran mutane, musamman 'yan uwa ɗaliban ilimi, cewa mu dage gaskiya. Duk wani masallaci da ka san za ka iya musu wani ƙoƙari a unguwarku ka yi musu, ba dole sai tafsiri ba. Ko da wani abu ne da ya shafi hukunce-hukuncen azumi, ko wani abu da ya shafi sallar dare, ko ƙiyamul laili, ko wani abu dai da za su amfana, ko kuma tafsirin ne a dinga yi sama-sama, ba sai an shiga cikin mas'aloli masu zurfi ba, saboda galibin mutane ba su saba da irin wannan mas'ala masu zurfi ba, kuma ba abin da ya kawo su da ke. Amma dai ya zama an raya dukkanin masallatai da majalisai da karantarwa ta Alƙur'ani. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce wallahu yaqulu wajahidhum bihi jihadan kabira, kai gwagwarmaya da su da shi Alƙur'ani, gwagwarmaya mai girma. Salisan, abu na uku, kathirun min majalisil ilmi wal amali kanat tuqadu fi shahri ramadana fi zamani salafi rahimahumullah, akwai majalisai da yawa na karantarwa da imla'i shiftar ilimi da aka yi a tarihance, da yawa malamai sun yi su ne a lokacin watan ramadana. Wa hadha mustafirun fi kutubi ahli al-ilm, wannan a tsawon shekarun musulunci shekarar 1100 kaza, to abu ne da yake ya zo da yawa da yawa, anna hadhihi al-amali wa hadhihi al-majalis al-ilmiyya كانت تؤقد في شهر رمضان فيملي الشيخ ويكتب الطالب أني مجلسي ديوة أشكرو ديوة كم تاريخ مسلم في رمضان ما لم ينكرن توا ينا شفتا لبسنا قفيا وهذا كثير من علماء العصر كما أولنا زامن النام مالما أولنا زامن النام ديوة أنسى ميس دائرون ونم ألفوا كتبا لتدرس في شهر رمضان suna rubuta littafai da ake karantar da su a Ramadana ka majalis shahr Ramadan na al-Uthaymeen rahimahullah littafi na malam Uthaymeen haka Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr shi ma yana da maqalatun ramadaniyya wasu maqalat masu kyau kare da gaske naga dan uwa malam shi to yana karantar da littafi akwai Fawzan Saluhul Fawzan shi ma yana da maqalat ramadaniyya in ka bi tarihi da yake fada in ka bincika a tarihance zaka ga malamai da yawa sun karantar da wasu karatuka na musamman a watan Ramadan ko kuma an ta yin karatu an shiga Ramadan an wuce ba a fasa zan yi tunawa misali akwai amali na ibnu fanjawiya malami ne cikin daliban ibnu sunni mai riwayan sunan nasa'i zaka cewa kenan jikan nasa'i ne a ilimi ya raya kani na biyar zuwa na shida wannan malami ya da wani tafi musamman sunan shi amali shahri ramadan wanda ya zauna ya shiftan hadisi da suka shafi falalan ramadana da sauransu kamar yadda dai ake yin darasi haka akan ramadan yasa mai suna amali haka nan ga kuma tarjumar muhammad ibnu yahya ibnu yahya az-zuhli a cikin sayar alamin nubala al-imamu az-zahabi ya bada labarin cewa wani cikin dalibai ya ambaci cewa sun halarci majalisi na ƙarshe da wannan bawan Allah yayi a rayuwarsa a Ramadana a shekara ta 267 cikin watan Ramadan ba da jimawa ba ya rasu to da ka yayi karatu har cikin watan Ramadan majalisin imla'i na shiftar karatu har Allah ya bashi dama ya kai inda zai kai sai kuma ya kama rashin lafiyan ajali sai dalibai suke magana cewa sun halarci wannan majalisi na imla'i nashi a wannan lokacin haka littafin ad-Darqutni na fada'ilu as-sahaba littafin Imam ad-Darqutni daliban shi sun ba da labarin cewa an yi tasmi'in littafin a shekara ta 385 a cikin watan Ramadan wannan kaman misalai ne ƴan kwayayyaki don ka san a malami ba sa fasa karantawa in Ramadan ce ba a fasa karantawa wannan shine abinda ya kamata kawai mu gane amma ana karawa ne musamman wanda yake da alaka da alqur'ani karantarsa muraja'arsa tilawarsa fassarar shi da sauransu ana karawa malam ya ci gaba da cewa wa ghairihi kathir da wasu Uthaymeen da yawa wa ya laita shi'ri idza kana la yunkaru ala man afta ila imra'ati fi lailati siyam li qawli sallallahu alaihi wasallam uhilla lakum lailati siyam arrafatu ila nisa'ikum yace yace abinda ke ba zai baka sha'awa shine wanda yaje gun iyalinsa cikin dare a watan Ramadana ba a zargin shi saboda Allah yace wa lakum latu siyamir rafasu ila nisaikum an halasta ma akauni hadal amra mubahan fi asli tare cewa zuwa gun iyalin nan mubahi ne kawai wa qasiran naf'i ala ar-rajuli wa imra'ati kuma duk amfanin shi ya takaitu a gun su iyalan ne kawai فكيف ينكر على من اشتغل بما هو دائر بين الفرد الكفائي والفرد العين to dan ne wanda ya shagaltu akan yin aikin farilla wanda ko dai zan fardu aini in ba wanda yake da ilimin sai shi aini ne akan shi ko fardul kifaya in akwai wasu wa huwa al-ilmu ash-shar'i wa naf'uhu mu'taddun muta'addin lil muslimin kuma amfanin shi yana tsallakawa don su a kasashen su har ya zama abin zargi a ga mutun ya ci gaba da karantawa a Ramadan shi wannan baya bin salaf Ramadana ya zo amma bai dakatar da majalisin shi ba shi sa yake wannan magana mu za mu ji ta wata bambara kai haka ko waya ta akadu fi hadhihi al-a'sari allati kathurat fiha al-fitan wal bid'u wal muhdathatu wal khurafatu wal mukhalafatu yace to a wannan zamanin fa aikin karantawa ya ƙara zama abu mai ƙarfi sosai saboda yawan fitintunu da yawan bid'o'i da yawan fararrun abubuwa da yawan zantuttuka na shabulatin bangaro da yawan sabawa sunna duk waɗannan abubuwa ne ga sana ana ganin su birtik saboda ka buƙatuwa zuwa ga gwagwarmaya da ƙoƙarin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ya ƙaru rabi'an abu na hudu injimalam تنزلا أن هذه الآثار ثبتت عن ثلاثة من علماء السلف. ما دوكا ما وانشان كراتين دا أكا أمبتا دا زهري دا مالك دا سفيان الثوري يا تبتا. فنقول سيمتي هؤلاء العلماء مغموسون في العلم في الآن كله ليله ونهاره سره وجهاره. أولا نسمى لما دا أكا أمبتا sirri ga sun yi nutso a cikin kogin karantawa tsawon shekara dare da rana safa da yamma a bayyane da asirance fa idza kanat kunta min alulama'i wa anta mashghulun bil ilmi fil ami kulli. Idan mutun ya zama malami ne mai karantawa tsawon shekara ya shagaltu da karantawa gaba daya wa aratta an tukhaffifa min qira'ati al ilmi wa tukthira min qira'ati al qur'ani fi shahr ramadan fala mani'a. Mutum ne tsawon shekara kullum week in week out yana ta karantawa ba ji ba gani, sai Ramadan ya zo sai ya ga cewa to jama'a za mu dan yi hutu, za a rage wannan darasa dan shi ma ya samu ya fuskanci Allah. Kaga wannan babu laifi, amma ba za a dauke shi a matsayin kaida cewa kowa sai yayi ba. Yanzu wannan ya shafi shi ne a yanayin rayuwarsa, kamar yadda koda ba lokacin azumi ba yana iya dauki hutu idan ya ji yana da wata bukata, ko tafiya ta kama shi, ko jikin shi yayi rauni, ko rashin lafiya, ko wata bukata. Yace amma an takuna minal juhali wal awami wal ba'idina anil ilmi tuwal al am. Amma an ka kasance dama kai kana cikin jahilai ko ga magarin mutane ko wanda suke nesa da ilimi tsawon shekara, fa idza jaa ramadan insharaha sadruk wa dakhalta al masjida wa qabalta ala allah wa anta laysa indaka shay'un min ilmi shari'a. Da can baka yin komai, baka zuwa makaranta, baka koyan ilimi, duniya kawai kake ba, azumi ya kama kuma sai kawai ka zo ka riƙe alqur'ani kai ta tilawa kadai, babu neman ilimi, to wannan kaga ba za ka ci moriya abin da ya kamata ka ci moriya ba. Fa naqul li a'immati almasajidi wal mu'allimina wal mudarrisina wal mashayikh. Yace da haka muna bada shawara ga limamai da masu karantawa da malamai da shehunai cewa kassifu durusa fi shahr ramadan fil aqidati wal fiqh wa fil mawa'id wa tazkiyati an-nufus wastajillu fursata wujudi haula'i fil masajid fi shahr ramadan. Cewa ku cika watan ramadan da darussa na aqida na fiqh wa azuzi, tsarkake zuciya, ayi amfani da wannan damar tai mutane suna yawan zuwa masallaci, sai zama akwai barnamaji wanda yake wato kassif abin ake da kasif shine wato ya zama comprehensive. Za ku iya tsara masallacinku a ce duk bayan kowace sallah akwai wanda zai nasiha minti goma ya isa ka mutane su gama tasbihi an cusa musu wani abu, sannan ga tafsirin safi, ga na maraice, ga na dare, ga na maza, ga na mata, ga lakcocin ƙarshen mako, duk ai tai. Sai ya zama a cikin watan nan kwaya ɗaya idan mutum Allah ya taimake shi ya lazimci zuwa karatuttuka, sai ya samu karatun da zai shekara uku ma bai same shi, zai samu ƙarin wato ilimi sosai kamar da muka ambata. Kuma wani daga nan Allah ya taimake shi, shikenan an tsamo shi daga cikin ramin jahilci, an haura shi cikin haske na ilimi. Yace kama kana ba'du salafi radiyallahu anhu rahimahumullahu idza ra'a sharidan 'anillahi hadara majlisahu hawwala al-mawdu' alladhi kana yatakallamu fihi. Kamar yadda malamai cikin magabata suka kasance idan suna cikin majalisinsu sai suka ga wani bare shine sharit, wani zare wanda bai saba zuwa ba ya zo, to sai su juya magana wadda za ta yi mishi amfani. Wa takallama fi mawdu'in yanfa'u hadha sharida almunharif. Yace ka duba wani littafi mai suna alhayatu furas wanda nashi ne shi wannan malamin, a ciki yayi magana akan wato yadda a cikin as-sura thaniya wata rayuwa dama ce, in ta kudu ce ba ta dawowa. Ya bada labarin wani abu da ya faru na sanin basari, wani wato da ake ce mahabib al-ajam wanda an san shi ta kadari ne mara jin magana, sai ya zo masallacin Hasan al-Basri, ya aka yi aka tsaye ya kawo shi yayi sallah, sai irin dai an gama sallah din nan kawai ya ga dai bari shi ma dai yayi, sai ya shigo yayi irin sallah a baya din. To kasan Hasan al-Basri Allah ya bashi hikima kamar irin ta annabawa, Allah ya bashi irin faslul khitab, yana ganin shi kawai sai jiya wa'azin da ya shafi irin laifin da wannan bawan Allah yake, yayi wa'azi bawan Allah ne ya kasta shi, yayi ta kuka, daga nan ya tuba. to kaga ya amfani da wata fursa da ya samu kuma Allah ya taimake ka irin wannan magana da zaka yi ta sa wani ya shiriya ba karamin lada bane yafi maka a baka jajayen raƙuma saboda mutanen nan da zaka ga mutanen mu ustazai da samari da kowa da kowa da wani tsohon tubabbe da wanda ya dade ma bai sallah a cikin jami'i ba yanzu ana cewa gobe an ga wata zaka ga masallatai in kai in ba kai da gaske ba ko asalin yan masallacin ka koma dan kallo zaka ga wani lokaci da asuba ni wallahi zan fito sha dauko da duma saboda sai kanka masallar juma'a zaka ci sai ka zo ka ganka a kasa ko a waje to tunda sun taru sai ai kokari a musu wa'azi kuma tunda a lokacin duk shedanu an daure su to kowa yanzu in dai shi ma bai shi dani ne mai zaman kanshi ba kwakwalwar shi lafiya lau take zai fahimci abin da yake sai amfani da wannan dama sai ai ta koya musu karatu a samu a ceto su Allah ya tsare mu khamisan abu na biyar su ilal allamatul muhaddithu muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah yana daga cikin amfanin littafin nan da fa'idarsa da na karanta shi na gani shine yawaita hujja da malamai abin zai baka sha'awa duk magana da zai kawo maka malami daga cikin magabata ko wani malami daga cikin malaman zamanin nan waɗanda al'ummar zamani ta yadda da malantarsu su Albani su Uthaymeen su Ibn Baz su wane su wane su wane to zaka ji ka natsu domin waɗannan su ne malamai waɗanda Allah madaukakin sarki ya huwace mana a zamanin nan Allah kuma ya ba su dama suka dade suna karantawa suka yi mu'alajar da dama daga cikin matsalolin zamanin to mu saba da duk sanda muke magana ta ilimi mu dinga dogaro da malamai domin su Allah ya daura ma mas'uliyar bayani addinin mu dinga dogaro da masana waɗanda suke gogaggu akan fannin su yace an tambaye Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi akan wannan mas'ala wannan tambayar asali diyar Sheikh Al-Albani wata mai suna Sukaina ita ce ta mishi wannan tambaya ita ce ta mai tambaya akan tace na tambayi babana tana da littafi da ta mai suna abin nan wato Thamanul Janna Thamanul Janna a ciki tana ambaton wasu abubuwa da suka faru ne na tarihi da bayanai da tambayoyi da tema babanta shi take cewa na tambayi babana na ce mishi ma hukumu talabul ilmi fi ramadana ya abati babana me yi hukuncin neman ilimi a watan ramadana shin ya halasta ko bai halasta ba tace qara'atu anna ba'dal a'immati kanu idza dakhala ramadana inqata'u lil qur'ani faqat naji an ce wasu malamai dan ramadana yayi sai su aje karantawa gaba ɗaya sai dai alqur'ani ragma annahum min ahli alilmi alladhina yuftuna an-nas gashi kuma malamai ne masu ba mutane fatawa wayanqati'una hatta an fatawa an-nas har ma ko tambaya aka musu ba sa ba da amsa fa al hadha sahihun tace algata malam wannan magana daidai ne hal ukhassisu hadha shahra bil qur'an fa atruku qira'atal ahadith wa sharhaha wa durusal qira'ati wa ghayra zalika shin zan kebance wannan wata ne in ce kawai qur'ani kadai zalla bazan sarari darasin hadisi ko fiqh ko qira'at ko tarihi ko sira ko wani abu shin zan yi haka ko bazan yi ba idan Allah ya kai mu darasi na gaba zamu ji amsar da malam Muhammad Nasiruddin Albani ya bayar wannan ya tashi da kuma mu gaba daya mu ma duka ayyan shi ne ko sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi